Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radiant Freedom muryar jama'a ki gabatar da inda ranka. Yayin da wani tsagi na tsofaffin ɗaliban makarantar 'yan mata ta shekara ke shirya taronsu a makon nan, wata kotu ta ce a hirdinsu domin shirya wancan taro tamkar lakacewa kotu hanci ne. Miliyoyin kiristoci a faɗin duniya na bikin ranar Kirsimeti a yau domin tunawa da ranar haihuwar Yesu Almasihu. Su ko wasu dabbobi da suka haɗa da giwa da damusa da akukuturu da birrai har ma da zakanya sun samu dacewa da kyautukan kaɓakin arziki na kyautukan Kirsimeti. Wanɗan sanda ya karɓi belin wani ɓarawo a gaban kotun majistire ke noman silan a nan Kano, kuma ɓarawon ya arce. Kotu kuma ta gaza kamo ɗan sandan tunda an ce mai lamuni shi ke da biya. Sai ku biyo mu don jin yadda ake kulle kuciya da marayun da aka yi wa satar. Za mu kawo muku wasiƙar mu takaicu, daga nan kuma mu ƙarƙare shirin sai kuma gobowar haka idan muna da aron numfashi. Assalamu alaikum, barkan mu da wannan lokaci. Nasir Salisu Zango ne ke muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin Inda Ranka. Bisa al'ada dai kotu ita ce gidan ƙarshe a wajen adalci. Kotu ce mutum kan garzaya idan an masa ba daidai ba, domin nan ne talaka ke da burin samun adalci, tunda ya san idan shi ma ya yi laifi kotun ake kai shi, kuma da zarar an tabbatar da laifin nasa sai a aike da shi zuwa magarƙama. To amma wani matashi maraya wanda bayan rasuwar mahaifinsu suka haɗa kai da sauran magada aka tattara abin da suka gada, suka sayi mota domin a ringa yin haya da ita, aka kuma sanya motar a kwalta ana neman na abinci da ita. Wannan saurayi ne ya koka bisa yadda ya ce an yi masa mai ɗungurungun wai haihuwa da hanji, don ko wani ne ya sace motar kuma abinka da raban kwaɗo wanda Hausawa suka ce baya hawa sama. Sai gashi an gano ɓarawan har an samu tayoyin motar a hannunsa. Kaga kenan a turancin kota an sami exhibit. Daga bisani ne kuma aka gurfanar da wanda ake zargi da satar a gaban kotun majistri da ke Noman Slan karkashin mai shari'a Ibrahim Khalil. Amma abin mamaki sai kuma ka bayar da belin shi wanda ake zargi. Wannan bawan Allah maraya mai suna Hamisu Aldambatta ya bayyana cewar jim kaɗan bayan bayar da belin ne sai wancan da ake zargin ɓarawo ne ya arce, kuma har yanzu ba a gan shi ba, duk da cewar wasu 'yan sandan sarauniya ne suka karɓi belin nasa. Amma kotu ta gagara tilasta musu kawo shi ko kuma su tsaya a matsayinsa, tunda dai an ce mai lamuni shi ke da biya. Don haka yake roƙon mahukunta, musamman ma babban jojin jiha Justice Nura Sagir Umar, da ya sa baki cikin wannan magana.
Rijistaran kotun kuma ya ce mun wai sai dai in je in yi haƙuri duk ran da suka kama shi wannan ɓarawon za su mun magana. A taimaka mana akan wannan al'amari, duba da yanayin wannan mota ba mu kaɗai muke amfani da ita ba, gonan mahaifinmu muka siyar, ga yayata muna tare da ita da ƙannena da waye ɗauyinen makarantarsa da waye tsawon shekara biyu kenan.
Wakilinmu Yusuf Nadaba Ismail ya bibi wannan magana a kotun da ke Noman Slan, inda ya tabbatar da cewa har yanzu dai ba a kawo waɗanda suka karɓi belin wannan mutum ba, alhali waɗanda suka yi belin suna nan suna yawansu a gari. Za mu ci gaba da bibiya har zuwa ga kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano don jin yadda za a yi wa waɗannan marayu adalci maimakon wannan kulle kuciya da ake yi da su. To a yanda marayu ke neman haƙƙinsu a kotu bayan da aka bayar da belin wanda ake zargi shi ne ɓarawon motar da suke neman abinci da ita, shi kuwa alƙalin kotun majistri da ke Noman Slan majistri Muktar Garba Ɗandago ga alama fa ya ja da baya ya ja danko, domin ku ya yi wata oda mai ƙarfi mai kuma cike da umarnin cewar ya dakatar da wani taron tsofaffin ɗaliban makarantar 'yan mata na shekara. Ƙunshin odar wacce alƙalin ya rattaba wa hannu ta bayar da odar hana duk wani taro na tsofaffin ɗaliban makarantar 'yan mata ta shekara wanda ake shirin yi a gobe Alhamis 26 ga watan da muke ciki har sai an zo gaban kotun an fayyace gaskiya. Haka kuma kotun ta hana gudanar da duk wani taro a ko'ina har sai an zo gabanta an tattauna a tsakanin ɓangarorin biyu, an kuma rarrabe tsakanin kayan kamfani da na shago. Tunda fari dai lauyan masu ƙara barista Hassan Tanku Ƙaure shi ne ya nemi kotun da ta bayar da wannan oda ta haramta wacce ake ƙara Maryam Ibrahim ita da kanta daga gudanarwa ko shirya wani taro da sunan taron tsofaffin ɗaliban shekara. Masu karar sun haka da Rahama Musa da Fatima Salisu da Sadiya Salaminu. Wannan odar dai tamkar gargadi ne da jan kunne ga duk wasu masu shirin shirye wancan taro a shekara da fasihar tara. Gudun kada a gamda fishin alkali domin yin wannan taro tamkar lakucewa kotu hanci ne da kuma yi wa odar kotun galatsi wanda ka iya jawo wa mutum fishin alkali. Dan haka duk miji mai iya gaya wa matarsa ta ji ya kurkurtar da matar tasa a dakata har sai bayan an ji daga bakin kotu. Haka kuma shi ma da kansa mataimakin babban sufetan ƴan sandan ƙasar nan an aike masa da wasiƙa domin an karar da shi kan haɗarin da ka iya faruwa yayin wancan taro. Dan haka aka buƙace shi da ɗauki matakin gaggawa, to Allah ya sa a ji. Su kuma babban ɗaliban makarantar Islamiyya ta Abdullahi bin Abbas da ake kira makarantar Ustazu sun gabatar da bikin aza tubalin ginin makarantar wanda ɗaliban suka saya domin magance matsalar rashin matsuguni a wannan makaranta. Wannan dai shine karo na farko da aka samu ɗaliban makarantun Islamiyya da suka haɗa kai domin kawo ƙarshen matsalar yin karatu a surayen mutane. Tunda fara dai su ne suka samar da matsuguni ga wannan makaranta, yanzu kuma ake neman yadda za a gina domin ci gaba da ɗaukar darasu. Yayin taron mai masaukin baki, shugaban ƙaramar hukumar birni da kewaye Alhaji Saba Muhammad ɗan tata Tumu cika hannu ya sha alwashin tallafa wannan makaranta har ma ya bayar da somin taɓin naira 100,000. Lakadan ba ajalan ba, yana mai cewar ci gaban addinin musulunci shine a zakatansu.
Zaman da haka lalace mutane, ya halarci mutane kowa ya abubuwan da zai iya yi, wani iya sakayya da shi, ya masa sakayya da shi. Kuma haka dole take tun daga farko har ƙarshe haka za ta tafi. Allah ya saka muku da alheri.
A nasa jawabin uban taro shugaban buɗaɗɗiyar jami'a Farfesa Abdalla Uba Adamu, wanda ya bayar da kafin alƙalamin naira 50,000 nan take, cewa ya yi zai ci gabar tallafawa wannan makaranta. Amma ya nemi iyaye da su dage wajen bayar da nasu tallafin.
Sannan na biyu muna kira ga mutanen da suke wannan unguwa, kowa ya kawo bulo ya aje a makaranta. Saboda ta haka ake ginawa. Ba wai kawai ka ce ka tattaro yaya wadan guda goma ka turo su makaranta ka ce shi kenan kai ba yadda za ka yi. Ba ka kawo in kana da guda yara goma to bulo 100 kenan. Duk kowane yaro da an ka dai kenan wurin sai ka kawo bulo goma.
Barista Aisha Isa Yusuf ita ce sakatariyar wannan gidauniya ta bayyana makasudin yin taron nasu.
Makasudin dai wannan taro shine na daura danbar ginin wannan makaranta. Makaranta ce da ta shekara 34 ba ta da mahalli, sai a sorayen gidajen mutane ake yin karatu. To shine muka ga ya dace a ce makaranta ta mallaki mahallinta na dindindin.
Shi ma Shamsu Ado Abdullahi unguwar gini sakataren kungiya bangaren maza ya ce za su ci gaba da kokari wajen ganin kwalliya ta biya kudin sabulu. Sauran waɗanda suka yi alƙawarin tallafawa sun haɗa da Alhaji Aminu Zakar Hanga da ya yi alƙawarin aiko da naira 200,000, da His Excellency Abba Kabir Yusuf Abba Gida-Gida wanda ya yi alƙawarin bayar da bulo guda 1,500, wanda aka aiko da wannan saƙo shi ma ya ce ganin irin abin da aka yi ya yi alƙawarin bulo guda 500. Sai kuma Honorable Salisu Maja Ahmad Gwangwazo wanda ya ce shi a saurari saƙonsa a gaba, da ma sauran mutane waɗanda ke ci gaba da alƙawarruka da kuma aiko da kuɗi lakadan da ajala. To wannan kenan. In sallar Kirsimeti na bana, mabiya addinin Kirista sun ce Kirsimetin ta bana dai armashinta ba yabo ba fallasa. Kamar yadda za ku ji daga bakin wakilinmu Aminu Abdu Baka Numa wanda ya shiga majami'u domin ganin halin da ake ciki.
Mukudanta da wasu mahallarta kamar da za ku ji daga gare su.
Sunana Zaka Ezekiel Dabum. Christmas mun gode Allah tunda ya zo mana muna cikin lafiya. To tattalin arzikin kasan nan yana inda yake, amma duk da haka to ba za a rasa abin da za a iya samu a ci ko kuma ba mu makwabta ba.
Abinci gaskiya ba matsala dai, muna ce masa mun gode ko da yake bana dai sai kai maka sani bana dai abin ya zama abin da ya zama.
Ilyas Isaac yana ɗaya daga cikin shugabannin wannan cocin, ya bayyana cewa wannan lokaci ne na ziyartar ƴan uwa da ba da kyaututtuka tare da yi wa shugabanni addu'a.
Shagulgula kamar taimakon wasu da ziyartar wasu da kuma ba da kyautai ga 'yan uwa da abokanan arziki.
To an gaishe ka. Su kuwa wasu nau'in dabbobi sun samu samun kyautuka daban-daban ne albarkacin bikin Kirsimetin. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani daga bakin wakiliyarmu Nusaiba Umar Madaki.
Dabbobin da suka samu damar karɓar kyautar sun haɗa da wasu damisoci da ke zaune a dajin Oran da ke ƙasar Australia, da kuma wasu birrai da ke zamansu a cikin gidan namun dajin da ke ƙasar Faransa, sai kuma wasu giwaye da suka karɓi tasu kyaututtukan itatuwa da ke zamansu a ƙasar Jamus, da kuma wata baƙar damisa wacce ke zamanta a dajin Kalika da ke ƙasar Colombia, da kuma wani aku da ke wani gida a cikin Christchurch da ke ƙasar New Zealand ya karɓi kyautar gyaɗa, lemo da dai sauran kayan marmari irin nashi. Sannan akwai wani zaki da shi ma yake kalin dai dake kasar Colombia. Haka zalika mun hasko wani biri yana warkajamin shi da wata alawa da aka bashi a matsayin kyautar shi a gidan namun dajin dake kasar Colombia.
Lalle fa ashe cikin cin danko ma har da su kaza. Da tijaya jahar Kano wana nuna farin cikin su bisa yunkurin samar da sulhu tsakanin gwamnatin Kano Dr. Abdullahi Umar Gandu da Khadimul Islam da mai martaba sarki Malam Muhammad Sunusu na biyu. Abdullahi mai tama Yusuf Lami da gudane daga cikin irin waɗannan dattijai wanda a matsayin sa na tsohon alkali ke kira ga gwaggwanni guda biyu na Kano wato gwaggo Hajiya Umma Bayero da kuma gwaggo Professor Hafsat Abdullahi Umar Ganduje da su hada kai wajen kawo ƙarshen wannan matsala da tsayawa tsayin daka dan ganin cewa wannan sulhu ya tabbata. Ga mai girma alkali.
Ana ta kukan cewa wasu suna gindin sarki, wasu suna gindin gwamna, suna ta maganganu. To lillahi wa rasuli idan waɗannan suka dauka shikenan.
To Allah ya sa a dace. Shi kuwa Muawiya Abbas Sunusi sabon hakimin tsanyawa ya bayyana cewar tsakaninsa da mai martaba sarkin Kano Muhammad Sunusi na biyu zumunci ne mai ƙarfi da girmama juna. Kuma yana girmama mai martaba a matsayin sa na yaya gare shi. Muawiya Sunusi ya kuma gode wa mai girma sarkin Bici bisa zabinsa da yayi ya nada shi hakimin tsanyawa. Ga Muawiya Sunusi.
Zan yi godiya ga Ubangiji da Allah ya sa na gaji iyayena da kakannina aka yi mun wannan sarauta ta hakimin tsanyawa. Ina ƙara godiya ga mai martaba sarkin Bici.
To Allah ya rika. Sakamakon umarnin da wata kotu ta bayar na dakatar da shugaban kasuwar Kantun Kwari wato Sharif Sager daga gabatar da kansa a matsayin shugaba ya sa jami'in hulɗa da jama'a na kasuwar wato Mansur Haruna Dandago ya shigo wannan fili inda ya bayyana cewar sun ji wancan umarni kuma za su yi biyayya da hukuncin kotu. Kuma suna kira ga 'yan kasuwa da su kwantar da hankalinsu.
Ina hakurkurtar da 'yan kasuwa da su kwantar da hankalinsu bisa wannan sanarwa da suka ji ta cewar kotu ta dakatar. Insha Allah mu masu biyayya ne ga kotu za mu saurari lokacin da kotu ta ce a je kotun, mu je kuma saurari abin da kotu ta ce da yardar Allah 'yan kasuwa burin da suke bukata na cigaban kasuwar Kantun Kwari kamar da aka dauko wannan shine zo dari.
To ai da ma haka ake so idan kotu ta bayar da umarni a tsaya a bi gudun kada a fuskanci fushinta. Ita kuwa wata baiwar Allah ganin halin da makabartu ke ciki ta shirya wani gyara na musamman domin gyara makabartin da farfado da su daga halin ni yasu da suke ciki. Dan haka ta shirya wannan gyara na musamman har ma kuma ta yi karin haske azantawa su da wakilin mu Abba Isa Muhammad.
Muna roƙon al'ummar Annabi da su fito su taimaka a yi aikin gayya wanda ba zai samu damar zuwa ba zai iya taimaka da kayan aiki don gyaran makabartar Tarauni wadda take cikin yanayi da ke da buƙatar a tsaftace ta.
To Allah ya sa mu dace. A nan kuma iyalan marigayi Alhaji Muhammad ɗan Tata da na marigayi Sheikh Yusuf Abdullahi Makwarari da na marigayi Sarkin Lafiya Dalla Dunama na gayyatar al'umma zuwa wajen ɗaurin auren 'ya'yansu Muhammad Bello Saba ɗan Tata Abbati da amaryarsa Fatima Muhammad Suyuɗi Isa Ikram sai kuma Prince Sadiq Tanko Abdullahi Baba da amaryarsa Mai Jidda Honorable Saba ɗan Tata wanda za a yi ranar Juma'a 27 ga watan da muke ciki da karfe 10:30 na safe a kofar gidan Sheikh Yusuf Makwarari. Ɗaurin aure na biyu kuma za a yi shi ne da karfe 2 na rana a masallacin Juma'a na Sheikh Ahmad Tijjani dake kofar mata. Allah ya ba da ikon zuwa amin. Sanarwa daga Honorable Saba Muhammad ɗan Tata shugaban karamar hukumar birnin Kano da kewaye. Kafin mu je ga wasiƙar mu ta kai cewa ga takardar neman taimako ta Zainab Aliyu wacce za a yi wa aikin kashi a asibitin kashi na Dala akan kuɗi naira 177,000. Sai kuma takardar neman taimako ta Adamu Sahabi wanda Allah ya jarrabe shi da lalurar da ta kai sai an masa tiyata akan kuɗi naira 135,000 a asibitin koyarwa na Malami ni Kano. Yanzu kuma ga Yusuf Ala Abdullahi ya shigo dauke da wasiƙar sa ta kai cu.
Bayan da na haifi ƴaƴana 'yan mata su uku zara-zara ga su farare dogwaye kyawawa ga kyan gashi. Daman kasancewa na fi ƙarfin mijina sai zamanto na ɗauki soyayya na sa wa 'ya'yan na kuma ƙudurce a zuciyata cewar ni fa sai mai kuɗi zan ɗauki 'ya'yana in bawa. A kwana a tashi sai wata ƙawata ta zo ta ziga ni cewar ai in ɗauke su in kai su wajen wani boka wal Allah idan aka yi su dabaru to za a samu masu kuɗi su aure su. Duk kuwa al'umma da dama na son 'ya'yana waɗanda kuma galibinsu 'ya'yan mutunci ne waɗanda da na yarda na aura musu 'ya'yan to za a zauna lafiya kuma wataƙila buƙata ta ta biya. Amma dai na sanya ƙafa na ture na ce sai 'ya'yana sun auri masu kuɗi. Bayan da muka je wajen wannan boka, muka dade muna zuwa, sai bullo da wata dabara wacce har yanzu idan mai sauraro ya jita, na san ko a zuciyarsa ba zai yafe min ba. Inda boka yace sai yayi amfani da waɗannan ƴaƴa na uku har ni hudu. Tace tafatafe kamar ba zan yadda ba, amma da ƙarshe kina yanke shawara kasancewar ina son ƴaƴa na sa aure masu kuɗi. Tace haka na dinka tura su ɗaya bayan ɗaya, da ƙarshe ni ma naje kuma duk abin da yace sai da akai. Wa iyazu billahi. Yanzu haka dai ga yaran ba su aure masu kuɗin ba, sannan kuma harka izuwa yanzu mahaifin su fa bai san halin da ake ciki ba. Gaskiya na ci amanar waɗannan ƴaƴa nawa, na kuma ci amanar al'umma.
Duka kuma da wannan ne shirin ya zo ƙarshe a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Bala Abdalla, Aminu Abdu Baka Numa, da Nusaiba Umar Madaki, Abdulrahman Hamisu na Madina ya sarrafa na'ura don sadan da ku, Nasiru Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar. Nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.